Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM, sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari.
Ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 14 ga watan Oktoba na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan tasirin zanga-zangar lumana. Ko ya jama'a ke kallon wannan matakin?
A fito ayi zanga-zanga cikin lumana daga kwalaye a duniya, ana yi wannan magana cewa ga abin da muke so, ga abin da muke so, to har in gwamnati za ta dinga jin irin wannan abubuwan kuma ta saurara talaka ta yi abin akai, to ni wannan hanya ne mai kyau. Amma irin hanya ce ayi kone-kone, a je a kona police station, a kona kaza, motocin ƴan sanda, ko wani abu bane mai daidai wannan.
Kamar yadda kuka ji a wannan gutsaran, muna tafa da ƙarin bayani.
Wakilin sashen Hausa a Yola ya samu tattaunawa da matasa akan wannan batu na zanga-zanga a cikin lumana. Sannan daga Kaduna, wakiliyar sashen Hausa ta tuntuɓi jama'a akan yadda suke kallon wannan lamari na zanga-zangar ta #endsars da aka yi ta yi a baya-bayan nan.
Muna kuma tafa da rahoton da aka hado mana daga Abuja, duk dai akan wannan batu na zanga-zangar endsars. Jama'a, sai ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Yanzu kuma bari mu fara da rahoton Hassan Mai na kaina da ya aika mana daga Abuja.
Wata sanarwa da hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta aiko mana na nuna cewar Sofeta Janar na 'yan sandan Najeriya ya dakatar da 'yan sandan nan da ke yaki da fashi da makami, wato Federal SAS da sauran takwarorinsu irinsu IRT da STS da kuma sauran zuratun 'yan sanda na musamman masu yaki da 'yan kungiyoyin asiri daga yin sintiri ko kafa shingayen binciken ababen hawa ko kuma binciken motoci a kan hanyoyi. Sanarwar wacce kakakin 'yan sandan Najeriya DCP Frank Mba ya sanya wa hannu ta ce an kuma haramtawa 'yan sandan fita aiki ba tare da sanya kayan sarki ba. Daukar wannan mataki dai ya biyo bayan yadda rundunar ta bankado irin aika-aikar da wasu jami'an da ke tafkawa ne ta hanyar fakewa da guzuma suna harbin karsana, wanda kuma hakan ya saba wa dokoki da ka'idojin aikin ɗan sanda. Sofeto Janar na 'yan sandan Najeriya ya fito karara ya nuna ɓacin ransa bisa yadda 'yan sandan ke keta hurumin sirrin 'yan ƙasa ta hanyar binciken wayoyinsu da kuma kwamfutocinsu, inda ya ja musu burki ya ce daga yanzu abin ya isa haka, dole su tsaya ga hurumensu na yaƙi da 'yan fashi da makami ko kuma masu garkuwa da mutane. Masana tsaro dai irinsu Dr. Yahuza Ahmed Getso na ganin akwai matakan da ya kamata a ɗauka domin kawo gyara a wannan rukunai na 'yan sanda.
Abu na farko, a tabbatar da cewa an canza tsarin da ake ɗaukar jami'an 'yan sanda da kuma tura su guraren aiki a rinƙa yin shi ba tare da nuna waɗanda suke da iyayen gida da kuma waɗanda suke shafafu da mai da wanda kuma ba shi da kowa a aiki. Abu na biyu, a ɗauki matakin ba sani ba sabo. Jami'an da ake kamawa da laifuka na 'yan sanda waɗanda suka aikata waɗansu laifi, a tabbatar da cewa kowane ne ko matsayin shi, cewa an ɗauki mataki kuma an tallata wa duniya cewa wane ya aikata laifi kaza kuma ga abin da aka yi. Sannan abu na uku, gwamnatin Najeriya ta sake lale, ta yi alkawarin za ta yi gyara akan harkar tsaro. Sai daga cikin abubuwan da za ta yi gyara shine yin gyara a tsarin al'amuran aiki na 'yan sanda. A cikin shi kuwa akwai samarwa da su kansu 'yan sandan kayan aiki wanda ba su da shi. 'Yan sandan Najeriya ba su da makamai. 'Yan sandan Najeriya ba su samun horon da ya kamata su samu.
magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar mu kula da su Jirgin nan Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan koka ya kariya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayansu ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan.
A gaida Hassan Maina kaina, yanzu kuma bari mu leƙa jihar Kaduna, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tuntuɓi jama'a domin jin ra'ayinsu akan zanga-zangar lumana, musamman ma na MSAS.
Sunana Muhammad Murtala, muna ganin mu a matsayinmu na al'umma da kuma shugabannin matasa, lokaci ne yayi da ya kamata a duba yanda tsarin tafiyar da harkan wannan runduna na 'yan sanda na SAS suke tafiyar da ayyukansu. So da gaske akwai matsaloli masu ɗumbin yawa wanda aka samar da wannan runduna don su magance wato batun fashi da makami da kuma sauran ayyuka na ɓata gari. To har yanzu waɗannan matsaloli na daɗa ci gaba. So muna gani abin da ya kamata shine a samu a duba a gyara yanda ake tafiyar da abubuwan ne, amma idan ka ci gaba ɗaya ka dakatar da aikin ko kuma ka lalata shi, so zai iya haifar da wani matsalan da ba shi bane ba. Kuma mutane suna tambaya me yasa a arewa ake fuskantar mutane suke kira a gyara ne, kudu kuma suna cewa a gaba ɗaya ma abun ba ta da amfani. To wannan yana samu ya samu asali ne saboda yanda tsarin al'umma yake. Kamar nan arewa za ki ga mutane ne masu biyayya masu bin doka, harka na fashi da makami bai zama bai kaka gida ba, amma kudu kuwa ta zama kamar ruwan dare da kuma san ayi kuɗi cikin lokaci kankani. Za ki ga matasa a wurin sun shiga wannan harka na yahu yahu da sauransu, wanda kuma su ne waɗanda wannan satsin suka bi suka fita kurawa. Saboda haka wasu ma suka ce asalin zanga-zangan ma waɗanda ne suka fitar da kuɗi suka samar don a samu a ɓata lamarin don su ci gaba da cin karansu ba babbaka.
Saboda haka ra'ayinka shi ne?
So ra'ayina shi ne a gyara tsarin ne, amma ba a rusa shi ba. Zan rusa zai iya haifar da wani matsala na daban.
Sunana Mikael Abubakar. Ni dai a ra'ayina tsakanin ga Allah so ki sa su daka yin nan daidai ne. Saboda bai kamata a ce SAS ba aikin da aka sasu su dinga yi ba, ba sa yi ba. Kullum su ne yannan hurumin da ba nasu ba, suna shiga hurumin da ba nasu ba. Har matan aure suna dukansu. Abubuwa ne da yawa wanda zai bata da amfani. Shi yasa kaga inda shi shugaba Buhari mai hangen nisa ne, shi yasa kaga ya soke su.
Sunana Abdurrashid Aliyu Muhammad. Ni gaskiyar a ra'ayina ban ji daɗin soke su da aka yi ba. Saboda duk lokacin da za a ce ga mutum yana na abu dole za a duba amfanar wanda aka si, wanne ya fi yawa. Abin da suke na amfanar da al'umma shi ne fi yawa ko zaluncin nasu ne fi yawa. To ni a nawa mahangam abin da suke na amfanar da jama'a ya fi abin nan ɗin siya. Kuma dama ko hisabi za a yi ma mutum akan duba in aiki alkarin shi ya fi yarin jaye na sharrin to ya tsira ko a jan Ubangiji. Saboda haka ni ban ga dalilin da zai sa a ce an soke su ba. In ma wani gyara ne sai a kira su a tunatar da su kaza da aiki suna wuce iyaka.
Sunana Bello Abdulrahman. Maganar soke SAS gaskiya bai yi tsari ba. Ya kamata a ce ana tunatar da su akan aikinsu. Ga abin da ya kamata su yi, ga abin da bai kamata su yi ba, amma aikinsu yana kyau saboda 'yan yahu yahu ɗin nan sun yi yawa, suna abubuwa iri-iri kuma muna gani, kuma suna dealing da su da kyau. Katsina, Maiduguri, Zamfara duk suna aiki ana gani kuma ana jin daɗin aikinsu fiye da soja. Soja yana aiki ba bai yi ba, amma ana jin daɗin aikin SAS fiye da soja. Amma ya kamata a riƙa tunatar da su ne su daina shiga wani hurumi wanda ba nasu ba. Kamar a ce an kama rigiman fili a kai SAS, an kama rigiman gida a kai SAS, gona a kai SAS, wannan duk ba hurumunsu ba ne. Saboda an kira su anti-robbery squad, ya kamata a ce akan abin da aka kira su akan shi kawai suke aiki.
Sunana Sirat Abubakar Usman. Ra'ayina a gaba da wannan zanga-zanga da aka yi na maganar soke SAS, ni da ɗan Najeriya, soke SAS da aka yi a guri na gaskiya bai yi daidai ba. Saboda hujja na shi ne in suna kuskure a wani wuri, kuma suna alkhairi a wani wuri. Dalilina shi ne misali yanzu in a ce sun yi wani daga cikin bangare a ce da sa sai laifi ai gwamnati tana nan tana sa ido akai tana iya a kawo su a hukunta su amma magana a ce a sauke su nan ni gaskiya a matsayin na Najeriya a matsayin ra'ayi na ni gaskiya bai min daidai ba kuma sannan in har akwai hanyoyin da zamu dinga bi har gwamnati saurari talakan Najeriya to wannan hanyar yayi daidai a fito ai zanga-zanga cikin lumana daga kwalaye a duniya ana yi dau kwalaye an na magana cewa ga abin da muke so ga abu da mamaye su to har in gwamnati za ta dinga jin irin wannan abubuwan kuma ta saurari talaka ta yi abu na akai to ni wannan hanya ne mai kyau amma irin hanya ce ai kone-kone a ji a kona police station a kona kaza motocin yan sanda ko wani abu wannan ba abu ne mai daidai wannan abin da aka yi na shukewa din da aka yi kwata-kwata din nan gaskiya ni ban ji daɗin shi amma ina jira ba a ra'ayina kamata yi a ci an zauna gwamnati ta zauna ta yi dubi su waye wani bangare ne sasin suka yi laifi sai a ji a hukunta su ko kuma a tsaya a yi garan bawul ga wannan bangare na sasin amma ni a ra'ayi na gaskiya ni ban ji daidai ba gaskiya
sannan su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba ku gargadi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce ka sa in ba hanya za ka yi
masu sauraro yanzu kuma sai zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Ayola Ibrahim Abdulaziz inda ya gayyato mana matasa waɗanda a baya sun jagoranci shirya zanga-zangar lumana a jihar Adamawa domin jin yadda suke kallon tasirin irin wannan zanga-zangar.
Sun zama tamkar kan farauta ke
kuma farauta suna zama kwarai da gaske idan ka ga a dauki wani abun goro a basu shi yasa zaka ga akwai wata kalma da take da tasiri a Najeriya wanda duk wani wanda yake Najeriya ya san abin da yake da security vote in ka tambaye shi ko menene security vote bai sani ba amma kalmar yana da tasiri sosai kowa ya san harkan kudi ne a wuri to za a ce maka akwai security vote akwai waye-waye to a dauki wayannan kudaden ana ba ma jami'an tsaro su kuma suna yi abin da ba daidai ba duk da akwai dalilan watakila wanda ba za su yi wannan din ba amma dai mafi yawa yawancin jami'an tsaro
su Mustafa Atiku ko ka taba fuskantar nasa a baya kakan jagoranci irin wannan lokaci idan wani bukatun haka ya taso ko ka fuskanci wannan tijiya wallahi daga bangaren su mahukuntan kan jiha ko karama ko kasa ko kuma jami'an tsaro
kore da gaske mun sha wannan wato ka san yawanci wanda mutanen da suke so su yi zanga-zanga musamman ma wanda suke so su soma abu ba su sanya ake abun ba ka san a dokan kasa ba dokan da take kaji ka rubuta ma dan sanda za ka yi zanga zanga dan sanda baya da hurumi ka nemi izini a wajen shi kai zanga 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 za ka fito ne ka fito ka
amma za ka nemi kariya kuma
in kana in bukatan haka ya taso shi ma in bukatan haka ne ya taso in ka san da dan sanda shine ka ce masa to ina so in zanga zanga ka fita ka kare ni ne ba wai ka bani izini in yi ba to mutanen da ba su san wannan ba kullum sai ka je ana rubuta ma police muna so mu yi zanga zanga police kuma sai suka yarda muna da wannan hurumi suka shiga rigan kawai suka zanna sai su ce maka ba za ka yi ba don kaza don kaza don kaza don kaza wanda ma kai da ka je wajen su din kai ne ma ka ba su wannan power din kuma wannan karfi wannan iko din ba su da shi to a lokacin da ka rubuta musu za ka ga za su ce maka ba za ka yi ba doki motocin su je su aje a wurin su hana ka mun sha ganin wannan ni ma ya faru da ni amma akwai abinda muke yi mu in za mu yi zanga-zanga musamman nan jihar Adamawa ba ma sanar da police ba ma gaya musu ba ma kuma magana a yanar gizo zamu yi zanga-zanga ba ma magana a radio zamu faɗa inda zamu haɗu faru a wurin kawai kaga a lokacin da kowa ba za mu zo a gaba ɗayan mu ba kowa zai taso wannan ya hawa caba wannan ya wannan wannan ya zo da kafa mu haɗu a wurin kaman zanga-zangar da muka yi
wato kuka samashi su kenan
haka muke yi a lokacin da muka je akwai zanga-zangar da muka yi a fadan House of Assembly na Adama da muka je ba wanda ya sanya aka yi muka kawai suka ga mu a mun taru to a lokacin mun zo mun kare zanga-zangar mu kafin police za mu su isa na tabbata ba su da mai sun je neman mai sun je kaza 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 kafin su gama su zo mu riga mun wasa mun zanga-zanga mun kare to irin wannan mun sha fiskar
amma a kasashen da aka ci gaba kuma aka ce da akwai ba jagoran suke ba tamkai ba da kariya da
haka ya kamata ko a dokan kasar Najeriya ka san a lokacin da muka gaza sai kullum muna kallon kasashen waje sai mu ce a kasan waje ai kaza ne wanda kuma dokan kasan waje din constitution wannan kundin mulkin su sare mulkin su da namu din ne to ba wani bambanci amma domin gazawan shugabancin mu da kuma rashin karatu ko kuma rashin ilimi na mabiya ba su san ma menene incin su ba. Yanzu in wani ya ji ba a zanga-zanga sai ba a rubuta ma police da zanga-zanga sai ita mamaki ya ce to wannan yana so ya batar da mu fa domin rashin karatu.
To akwai to ai aluban da gare ka so ta dakatar da idan ma matasa an fito kamar yadda shi Mustapha ya faɗa kan cewa ka ta da wasu ka iya fakewa da wannan su ingiza wasu walau su yi domin gomba ko kuma akasi yanzu ya faru misali wannan zanga-zanga da aka ne kwanan za ka ta da akwai wanda su kuma suka fito suka ce sai dai barar sas a kuma wanda wani ya cewa su matasan ne ba su san a yadda ake yi ba ko kuma a su matasan yanzu sun zama tamkar karnukan farauta wato da su ake amfani kowane bangarorin.
Ta idan ka duba za a iya cewa yanzu Najeriya komai ya dawo da siyasa a ciki. An kauce tsarin siyasan yadda ya kamata a yi shi sai ana dawo da dukkanin wasu abubuwa da ka sani sai an sa siyasa a jiki. Wataƙila zai iya yiwuwa mun ji cewa za a yi zama tsakanin SAS ko kuwa shugaban rundunar 'yan sanda ta Najeriya gaba ɗaya zai dakatar da SAS. To idan mu SAS ɗin akwai masu ƙarfi a cikin mu za mu iya samun wasu masasa 'yan ƙalilan mu ce to su fa waɗannan ɓangaren su nuna rashin yardansu akan wannan abin su nuna muhimmancin akwai sasana da muhimmanci da sauransu. An sani babu wani department ko kuma wani bangare da za a kirkiro na jami'an tsaro da za a ce bai da muhimmanci. Amma idan ka duba muhimmancinsa din an kauce akan abin da ake yi da ai akwai shugabanni sarakunan gargajiya ma sun ce maimakon a rusa din gumma a gyara to gyaran ne ba zai yiwu ba. Na farko in ka riga ka gyara za ka ga abin da mutane suka saba abinda suka saba aikatawa din da ake zargin su din shine za su sake dawowa suna aikata ko kaga babu amfanin cewa an gyara din ko shi kai shi
to misali kenan kai da kan cewa wasu ka iya amfani da ungiyoyin matasa
suna yi
ina nufin a bangaren misali wani suna goyon baya wasu kuma su haka
wasu suna yi domin me idan ka duba ai abun a fili yake kowa martaba sa yake karewa kamar yadda muka riga muka faɗa. Yau idan za a taba ni idan ina da matasan da suke karkashi na ko na san su zan iya cewa da Allah ku ga wannan abun goro ku yadda za ku yi dai kada a taba ni ko kuma za a taba wani na mun san manyan Najeriya da yawa wasu ana zargin su suna yin wannan
to zan dawo gare ka wani batu da yake amfani da shi ne idan muka duba kamar kasashen waje da aka ci gaba kafafen sada zumunta social media su ma sun taka muhimmiyar rawa wajen wayar da kai kuma zaburar da su matasa na neman yancin kansu. Ya kake ganin misali a kasashen na irin Najeriya
to wato wato kasashen sada kafafen sada zumunta ina ga za su yi taka rawa a gaba a kasan nan sosai ko zabe mai zuwan nan ina gani kafafen sada zumunta za su yi taka rawa sosai da kuma wayar da mutane kai kaga kaman abin da yake faruwa da maganar SAS din nan yanzu duk Najeriya duk shugabanni dalilin wannan kafafen sada zumunta ne suka san wannan abin da yake faruwa. In ka lura da abin da yake faruwa nan jihar Adamawa kaman kwanakin nan ana so ayi zanga-zanga maganar hanyar Gombe Yola an dade an yi shiru amma dalilin kafafen sada zumunta har minista ya fito ya
faga
ai har kare
yanar
gizo kawai ake yi to kaga wannan abun zai canja akalar shugabancin kasar nan zai kawo kuma duk abin da shugabanni suke yi za su zama dole ne su an tsama mutane abubuwan da suke bukata dole kuma su ba mutane bayani akan abubuwan da suke faruwa in sun yi kuma in ba su yi ba kuma mutane za su hau wannan kafafen sada zumunta za a yi zanga-zanga za a yi ta rubuce-rubuce da sauransu kuma dole zai dame su shugabannin don ba barin su za a yi su yi ta abubuwa da ake kaman
da ba. Da yake tunanin kan cewa kuma su mahukunta kai dauka idan ka duba in ka kwatanta da wasu kasashen da suke suka ci gaba musamman ta kafafen yaya labarin ba ka gani kan cewa zai zo musu barazana ganin kan cewa wurin su tunanin kan cewa kamar abin da fara wasu kasashe tunda da haka aka so ma.
Kwarai da gaske wato dole ne shugabanni su sa hankali akan wannan amma kuma abu ɗaya ne zai sa su tsira akan abin da ya faru su kasashe ya faru nan shine su yi gaskiya su yi adalci su gera shugabancinsu domin yadda ake kallo abin da yake wato future na kasar nan makoman kasar nan dole ne zai koma hannun matasa ko da ba su za su dare kankaragar mulkin ba dole wanda suke so ne zai dare. To in har an ce ana so a tsira da wannan, ayi gaskiya, ayi adalci, a kwatanta shugabanci akan inda muka je muka dauko demokradiya din, kaman koyaushe shugabannin mu suna maganan America, suna maganan wato kasashen Turai, to sai su dauko adalci irin nasu su yi. In ba su yi ba, gaskiya da zai haifar musu da dama ido ba a kasa.
Sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu koma zauren tattaunawar mu.
Daliban da gare ka a matsayinka na dan jarida kuma wani faifin lamarin da ya shafi ma kafofin sada zumunta, wani rawa kake ganin suke takawa wajen zaburar da su matasa wajen neman yanci kamar yadda muke gani yanzu? Misali ashe professor ya bada misali da abin da ya faru kwanan ku hatta a jihar ku, a jihar Adama wajen neman an gyara hanya da matasa suka hashtag na button fish a Numan Gombe Road ko Yola Gombe Road wanda haya kawo sauyi da sansu. Kana gani wani rawa kuma nan gaba ake tunanin kanta zai taka wajen zaburar da matasa?
Kafafun sada zumunta za su taka muhimmiyar rawa, kasancewar yanzu idan ka duba za a iya cewa a zamanance mutane basu da wata abun da suka mai da shi alaka ko abokiyar su kaman kafafun sada zumunta, domin anan ne zaka ga gaskiya, anan ne zaka ga ƙarya, anan zaka ga abun burgiya, anan zaka ga abun ban haushi. Saboda bibiyar kafafun sada zumunta yakan sa mutum a koda yaushe ya dinga sanin halin da duniya take ciki. Ina ganin rawan da za su taka zai fi rawan da kafafan yada labarai suke takawa ko kuma suka taka, saboda watakila wasu kafafan yada labarai kafin a ce sun sanar da abu suna da dokoki da ya kamata su bi to, amma kaga shi wannan da yake babu wasu dokoki tukunna, yaro, mace, namiji, babba, kowa zai iya rubuta abin da ya gane wa idanunsa, wani ma bai gane wa idanunsa ba, ya dai rage ma wanda ya karanta ya tantance gaskiya ne ko ƙarya, amma dai atake zai yi. Ya sha bambam da kafafan yada labarai da sai sun bincika, sai sun bi zahiri, sun bi diddigi kafin su zo su sake. To kaga wannan kuma akwai daukan lokaci, kamar misali da kuka kawo batun shi hanyar Gombe zuwa Adamawa dinnan, ai ka gani an yi ta rubuce-rubuce akai, wanda hakan yasa har ya shiga kunnen shugabannin ku kuma suka gani da kansu sun tabbatar da cewa zahiri ne, kuma sun yi niyan za su dauki mataki, amma matakin da za su dauka shi suka saba dauka, kuma shi din ne baya aiki din.
To Mustapha Tiku, kaman wani barazana ko kuma kalubale ke gaban kunta a dai lokacin da matasa suka soma fahimtar muhimmancin tashi su nemi haƙƙinsu, ga kuma rawar da ita kafafen yada labarai take taka musamman kamar da kace a makoman Najeriya, a dai lokacin da kuma a dai bangaren ake zargi kan cewa su shugabannin akwai rashin gaskiya, kana ga ku kalubale nake gaban su musamman ma domin a kauce wa juyin juya hali?
To wato kalubale dole ne akwai kalubale a gaban su, wato kauce wa juyin juya hali kamar da nace dazu, shugabanni su zanna su yi adalci, su kuma yin gaskiya akan abubuwan da suke yi, wannan ne kawai zai iya tsira, zai za su tsira. A matasa kuma abin da yake faruwa shine kada a zanna kamar yadda abokin fira yake cewa akwai labarai na gaskiya da na ƙarya duka akwai a wannan kafafen sada zumunta. To a dinga tantancewa, a dinga aiki da abu ne na gaskiya su ma, kakaban gaskiyan kada ya zama ta bangaren shugabanni ne kawai, su ma mabiya su yi abin da ya kamata an san wannan gaskiya ne, domin gwamnatocin kasashe masu tasowa gaskiya da zaka yi yaki da su yana da yawa, domin sai kai musu ƙarya ko kai musu kage abubuwan da suke da dama wanda ba daidai bane, domin sun mai da mulkin kaman
mulkin
mallaka ne kawai, ba kaman ba demokradiya ake ba. Duk abin da shugaba ya tuna zai yi ko ya yi mafarki zai ya kamata ya yi zai aikata shi, kuma mutane da dama ba a tambaye shi, a da baka da hanyar tambayar shugaban kasa ko tambayar gwamna, amma yanzu akwai hanya, yanzu wani yana zaune a wani kauye a Tungo ko kuma a Madagali zai iya tambayan shugaban kasa ce masa ga abinda muka gani kai ba mu yadda ba kuma zai gani musamman in ka dauki ko Twitter kai tagin nashi zai gani to kaga an ba mu mutane dama suna iya abinda yake da interface tsakanin su da shugabannin su
kana gani wani zai tana kanta wani illa kawai an yi dan shi da lokaci abin zai kare misali irin wannan zanga zanga da matasa kan yi ko kuma ta yanar gizo da sansu hakan nan wani illa kawai wannan ya wuce kenan ko kuma yanzu aka soma
ina yanzu aka soma ko kuma ba soma ba mutane suna kara waye wani kuma duk lokacin da aka yi zanga zanga za a samu wasu sabbin mutane da su shiga kuma a kowane lokacin da aka yi mutane da dama ba su san ma ana zanga wani yana kauye bai san ma yana zanga zanga ba a kowani wanda tunda aka halice shi bai taba yin zanga zanga ba wani ya fara yanan gizo yayi zanga zanga yanan gizo to a lokacin da za a je a taro kuma taruwan ba wai sai an bata kuri dai ba kamar da ana sanarwa ana mai a yanan gizo za a sanar kuma ga inda za a hadu ga lokacin da za a hadu police da suke gani za su hana mutane sai ni suna bani mamaki domin duk wani dan sanda da ka same shi akan hanya talaka ne dan talaka duk wani dan sanda ban cire kowa ba ko daya in akwai shi ya fito ya gaya min shi ba dan talaka ba ko shi ba talaka ba dan sanda akan hanya to ku ne talakawa ƴaƴan talakawa sai kuna faɗa da talakawa ƴaƴan talakawa akan wasu kaga wannan ba ku kyauta ma kanku ba in har za ku yi ku dai ku bi doka ga abinda doka ta tana da ku yi wanda talakawan sun san wannan doka ne ta ba ku yi shugabannin sun san dokan da ba ku yi amma a lokacin da kuka bar wannan dokan kuna biye ma wasu manya wasu masu kudi ku yi fada da talakawa ƴan uwanku akan abinda suke neman nan kuma ku ma zai taimake ku yanzu misali talakawa suna zanga-zanga kan hanyar Gombe Yola kai dan sanda baka bin hanyar kana bin hanyar in an yi baraka bi ba don fararen hula ne suka yi zanga-zanga aka gera to ya kamata in sanda su yi tunani abinda fararen hula suke fa yakin nan har da su zai amfane su
wato ina kan cika Musa kana kan cewa su masu yi za su yi akan abin da ya dace abin da ya shafi al'umma ba wai su fake da rawuni ba su taka rawuni ba
kamar abinda muke gani yanzu kamar yanzu abinda muke gani na SARS din nan in zaka ga akan rubuce-rubucen da ake ta yi na sha karantawa a ce suna kama ƴan yahu-yahu mai ruwansu da ƴan yahu-yahu wai su wannan ba aikin su bane to kaga yahu-yahu kan aikin su ne yahu-yahu din abin ne da akai ba daidai ba sai aka bi ba daidai ba don a samu daidai abin da yake faruwa
wato a duk irin wannan ya kamata ana tsaftacewa a duk abin da yake da muhimmanci da sauransu domin kawo ci gaba
tsaftacewa ne talakawa ya kamata su gane in ka ce wai a cire sasu gaba daya kan hanya ni bana goyon bayan wannan baka isa kai bacci a gidanka ba ya kamata su fahimci wannan su kuma ya hukumomi ya kamata su gane cewa mutane sa suna wuce maka dinar ni dinnan sa sun kama ni ya kai su hukumomi kuma duka ba laifi wallahi
to wai wata ta jago to mallam Aliyu a kashe da yake da mu dan cinye lokacin da aka diba mana kamar kana gani shi yace dole ne idan su masu su matasa idan su gudu san yadda za su yi kai wani shawara aka bada bangarori duka
to ni shawaran da zan bayar a bangarorin gwamnati da ma matasan din duka kowanne karatun ta ne su matashi ya san hakkin da gwamnati take da shi akan shi gwamnati ta san hakkin da talakawan ta take da shi a karkashin ta a baiwa kowa hakkin sa kuma ai gaskiya tsakani da Allah idan ana tuna cewa yau fa zan sauka kan karagal mulkin nan ko kuma ni matashi da nake tada husuma zan iya zama wa wani abu na baya na za su iya tayar mun to wata kila irin haka ba zai faru ba amma idan muka bari kawai zamu kare martaban mu to gaskiya bamu da mafita domin kowaye ya tashi kawai zai kare kansa idan jifa ya wuce kansa in ya harbi kowa shi babu damuwar sa
to muna godiya ka shiga shi mun dauko gangara wata kila zamu samu lokacin zamu dada kan wannan muhimmancin batu da yake rawar da matasa kan taka yanzu wajen neman sauya tsakanin al'umma ta hanyar zanga-zanga kamar muka gani wasu da dama sun zama jarumai wasu da dama ba su daman duk lokacin da za ka sauya sai an samu kamar yadda shi Mustafa ya fada da shi ma Mallam Aliyu ya fada yace to dole ne dukkanin bangarorin aikatan ta nazo kada zaka da za a amfana da kai wata kila ga hana ka san kan cewa wani lokacin don kai ake wa wannan fafutuka kai kuma da za ka yi kada ka bari wani amfana da kai yanzu dai muna godiya muna fata muka sake gungunsa kofa za a bude mana
insha Allah
to Mallam Aliyu muka sake gaita ku za ku amsa mana
insha Allah
to muna godiya ta yanzu kan madadin su bakin namu da ni da na hada hancin shirin daga nan Yola Farajar Adama a tarayyar Najeriya da kuma waɗanda suke Washington a can su Amina da masaransu da ke cewa mu zama lafiya
kama
saurare baki daya a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da Titan gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa Daniel Brown. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya. Muryar Amurka yau ta